ba wanda zai koya wa danka sanin Allah sai kai. Ka koya masa ya san Allah ko ka kai shi makarantar da za a koya masa ya san Allah. Duk uban da ya bar ɗansa bai kai shi makarantar Islamiyya ba. Wannan kuma Allah sai ya yi masa hukuma saboda ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara. A koya musu san waye Allah, su bauta wa Allah, kuma a koya musu yara su san yadda za su shirya gamuwa da Allah. Tun suna ƙanana a koya musu sanin tashin alkiyama, a koya wa yara kyawawan ɗabi'u na musulunci maɗaukaka, ta yadda za su tsaya akan addinin Allah, su zama masu jihadi don ɗaukaka kalmar Allah da da'awa da faɗakarwa, idan 'yan kasuwa ne su zama musulmin ƙwarai, ma'aikatan gwamnati ne suka girma su zama ma'aikatan ƙwarai, kar su zama masifa wa al'umma, kar su zama bala'i wa al'umma. Yau duk waɗanda kuka ga sun fitini mutane a ƙasar nan ko a wata ƙasa, 'ya'yan wasu ne sakaci aka yi wajen kulawa da tarbiyyarsu, iyayensu ne ba su sa ido suka kula da su tun a lokacin yarintarsu ba, suka sake su suka kyale su suka sallama musu komai suka zuba ido. Mutane yau sun wayi gari da darar haihuwa da zuba 'ya'ya, ai ta zuba su a bakin titi ba tare da ana kula da tarbiyyarsu, addininsu, sallarsu, karatunsu ba. Da yawa daga cikin mutane a yau akwai waɗanda za su shiga wuta tsundum saboda sakacin da suke yi akan kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu. Ya kamata ku sani cewa lalle 'ya'yanku amana ne a kanku, da mazansu da matansu. Iya yawan 'ya'yanka, iya yawan tambayoyin da zaka tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala, iya yawan kulanka, iya yawan ladanka. Ka sani ɗanka zai iya zamantowa sadaka jariya a gare ka yayin da ka tarbiyyantar da shi tarbiyya Islamiyya har bayan ka mutu ya ci gaba da aikata aikin alkhairi, ko ta ci gaba da aikata aikin alkhairi. Duk wanda ya sakaci yayi wasarere da kulawa da tarbiyyar 'ya'yansa, suka zo suka aikata sako ko suka aikata barna ko suka zama masifa da bala'i a cikin al'umma, ya sani cewa wallahi tallahi akwai wizir alhaki a kansa, kuma lalle ko yana cikin kabari sai ya amsa tambayoyi akan lalacin 'ya'yansa. Yau ku duba yadda yara suke lalacewa, an wayi gari samari sallah bata dame su ba, da yawa a cikin yara matasa wasu ko sallah ba su yi, amma da uwarsu da ubansu a raye kuma suna kallon su, sai kuma ƙara haihuwa suke ta yi akai-akai, wanda suka tara masu kula da su ba, wanda za su karo daga baya ma ba a kula da su ba. Yara masu shaye-shaye, yara masu ɗauke ɗauke ta ta'addanci, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wallahi iyaye, ku farka daga baccin da kuke yi na rashin kulawa da 'ya'yanku. Ai ta haifan 'ya'ya ana zuba su a titi ba damu da kulawa da iliminsu da tarbiyyarsu da karatunsu ba, ballantana magaranci da sha kam. Da yawa yau wasu 'ya'yan su suke ɗaukan nauyin ciyar da kansu da rana da safe da daddare, har yaro yana iya da kan ƙirji ya faɗa cewa yo me ubana yake mini, me yake yi wa uwata ma, ai ni nake fita nake nemce, ya je ya zana masa sharri a ciki ya tashe shi akan sharri. Wallahi da yawan mu mun haifi 'ya'ya amma ba mu muke tarbiyyantar su ba, 'ya'yan suna hannun wasu, kai kam ka haifa ka tara, amma tarbiyyar yaran mummunan tarbiyya tana hannun wani, maƙocinka shi yake tarbiyyantar da 'ya'yanka mummunan tarbiyya. 'Ya'yan maƙocinka su suka halakan maka da ɗa, suka koya masa shan wiwi, suka koya masa shan taba. Kaga yara a masallaci, a gindin masallaci ana sallar jami'i, suna kwallon cewa ɗanka ya sallah, ba ka iya cewa ɗanka ya je masallaci, ba ka iya cewa ɗanka ya ibada, ai wannan asara ba ƙaramar asara ba ne. Da haka mu kiyaye 'ya'yanmu daga dukkan abin da zai cutar da su, daga tarbiyyarsu mu tarbiyyantar da mu koya musu kyawawan ɗabi'u, sannan kuma mu raba 'ya'yanmu da munanan abokanai, shine ƙurana usu. Malamai suka ce yana daga cikin tarbiyyar yaro, kada a koya masa jin daɗi tun yana ƙarami, shine at-tana'um. Duk wanda yake so ɗansa ya albarka ya zama wani, kada ya nuna masa gatan jin daɗi. Jama'a, daga cikin abin da yake lalata tarbiyyar 'ya'ya a yau, koya wa yaro gata da jin daɗi na wuce gona da iri tun yana ƙarami. Duk yaron da ya tashi da morewa da jin daɗi bai san wahalar nema ba, bai san wahalar da ubansa yake nemo ba, bai san wahalar ya je makaranta ya karatu ba, kawai morewa aka koya masa. Jarraba har ma yanzu 'ya'yan manya rubuta musu ake yi, ai ta ba su ansa, ko ma a rubuta a ba su a ce ku tafi kun ci kawai. Shi yasa ake ta samun matsaloli a cikin tarbiyyar mu ta ilimi, yara su shiga jami'a ba su iya cin jarraba su ta faduwa. Daga ƙarshe tunda uban yana da kuɗi, sai kaga ya rikide shi ma ya zama ƙaramin mai kuɗi, amma bai da takarda ko ta addini ko ta boko ko ɗaya, saboda uwi da tana'uma an koya masa morewa da jin daɗi, shi kuma bai yadda ya sha wahala ba, bai yadda ya kwana karatu ba. sannan kar ku koya wa ƴaƴanku abin wato nuna alfahari da nuna isa da ainihin wato fantamawa rafahiya rayuwa ta fantamawa rayuwa ta miƙe kafa rayuwa ta shakatawa ba a koya wa yaro haka koda ko yaro ya tashi a gidan da ake fantamawa da shakata da morewa kada a nuna masa wannan dan wallahi wannan zai iya masa illa ba lalle bai idan ubanka yana da kudi kai ma ka zama mai kudi ba lalle bai idan yau kuna rayuwa cikin wadata wata kila girman ka kai kuma cikin talauci zaka rayu shi yasa ƴaƴan da aka koya musu gata da morewa yayin da iyayen suka mutu aka raba gado kuma Allah bai rubuta musu samun arziki ba su ku kowa shan wahala a rayuwa saboda uban su bai noya musu ya ake nema a wahala ba kai alaji kafin ka zama mai kudi ka tuna wahalar da ka sha ka tuna yawon da kai kana neman kudi ka tuna bibice kasuwa kasuwanni da kai kai ka tuna aikin karfi da kai ka tuna yaro da kai me yasa yau danka kai alhaji ba zai zama yaron wani ba me yasa ba za ka koya masa wahalar nema ba me yasa ba za ka nuna masa wannan dukiya ba ka same ta ne haka a banza ba idan malamin addini ne kai wa Allah ya baka girma nuna wa danka wahalar da ka sha wajen karatu kai shi makaranta ya wahala ya san yadda ake wahalar neman ilimi koya masa tarihi irin na sahabbai da magabata na kwarai idan wani babban dan siyasa ne kai gaya masa cewa kafin ka kai wannan matsayi da ake maka jiniya da wannan kujera da kake kai sai da ka wahala ka karanta mai tarihi ya sani kuma ka gaya masa ya tashi nemi na kansa wanda duk yake so dan sa ya albarka bayan shi har ya rike kannansa da ƴan uwansa koya masa dogaro da kai koya masa shi ma ya nemi nasa nuna masa cewa dukiyarka ta kace ba nasa bane shi ma ya je ya nemo nasa kai ma ba ubanka ne ya baka ba kai ma kokarinka ne da taimakon Allah ka je ka samu naka dan haka shi ma ya je ya nemo nasa to wannan ne zaka ga yaro ya tashi da zuciya yaro da zai sa ido akan dukiyar ubansa ko mulkin ubansa ko ilimin babansa ba amma kash yau ba al'amarin ba haka yake ba al'amura sun lalace malamai suna gaya mana lalle mu kokari hatta wajen shayar da yaya dan kuna son ƴaƴanku su zama mutanen kirki in kuna so su zama mutanen kware to hatta masu shayarwa wanda za a shayar da su a irin da lokacin ana daukan yaya a kai su gidan shayarwa aka ce sai ka nemi imra'atun salihah mutadayyina mace salihah mai addini mai kuma kamewa ita zaka kai ta shayar maka da danka dan duk wanda ya kai dansa aka shayar da shi nono na haramtaccen nono ko na kazamar mace to wannan nono yana da tasiri a tasowar yaron da kuma rayuwarsa zai zama ba albarka a ciki duk wanda aka shayar da shi abinda babu albarka to shi ma fara rayuwarsa ba za ta yi albarka ba idan aka fara ganin yaro ya fara wayo ya fara kaiwa sinnu tamiji yana bayyana yana iya bambance abu mai kyau da mara kyau yana dan fara jin kunya farkon yanda ake gane yaro ya fara dan girma kadan yaro girman yaro mumayyiz shine za ka yana dan jin kunya haka yana jin kunyar cire wandansa yana jin kunyar yayi wani abu in yayi wani abu kunya tashi sai ga yana rufe ido baya so to wannan alama ne na cewa ya fara hankali ya fara dagawa sannan kuma alama ne na cewa to yanzu za a iya gina shi akan hali na kwarai kuma wannan bushara ne cewa yaron da ya tashi da ɗan kunya kunya to insha Allah ta'ala zai zama mutumin kirki sannan kuma daga cikin alamar da ake gane yaro ya fara dagawa kaga yana nuna sha'awa da kuma kwadayi akan nau'i na abinci to anan gurin da an ga yaro ya fara kwadayi da nau'in abinci ko yana kokarin karba a hannun wasu ko idan an fitar yana nuna miƙa wuya yana so to malamai suka ce an yi Allah adabul akli to a fara koya masa ya ladabin cin abinci yake hatta ladabin cin abinci musulmi sai kun koya wa ɗayanku annabi ya koya mana ya gulamu sammilla kul mimma yalika wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yace ya kai yaro ai gulam yaro ne in zaka ci abinci min adabin da ami kenan ka ce bismillah kowa ya koya wa ɗansa in zai ci abinci ya ce bismillah sannan ya ci abin da ke gabansa sannan kuma ya ci da hannun dama yau akwai ƴaƴan da suke cin abinci da hagun kaga yaro karami yana rike cokali da hagu idan an yi uwarsa magana sai ta ce la ba hago ne dai iya abin da za ta faɗa ke saboda yana rubutu a boko da hagu da haka sai a bar shi ya sha shayi da hagu a bar shi ya ci abinci ne ya rike cokali da hagu ga rashin tarbiyyar abinci yara su ci abinci a gida to uwar ma da aka auro ta ba ta da tarbiyya ba ta zuwa islamiyya ko ba ta damu da tsoron ƴaƴan ka ta akadini ba yaran mu abinci ba su iya ci ba yara in suka ci abinci yanda ka san warwasu kaji suka yi suka babbaza ba tarbiyya ba koya musu in sun ci su tattare ba yaro kaga yana cin abinci yana cin gaban wani ko in an saka wani abin sha'awa ana warwasu yaran gida su uku hudu an ba su abinci da nama sun yi wawa saboda ba a koya musu ba, ba a koya musu tarbiya ba. Ko ga yara uku, hudu, biyar, kowa da kwanansa. Ka duba wata tarbiya. Tun farko kenan iyaye kun nuna musu su raba kansu. Yanzu yaran da suke kai dai ku sa musu abinci a faranti daya, a zuba musu shinkafar gaba daya, a ce ku yi da'ira. Yan ƙanana ƙanana a musu da'irar su daban, yan manya manya a musu da'irar su daban. Ku dinga koya musu cin abinci tare. Wallahi idan ƴaƴanku suna cin abinci tare, za su tashi suna mu'amala tare. Za ku yi sha'awar yadda kansu yake haɗa. Dan malamai suke ce kai ko babban in yana cin abinci da dan uwansa, to yana samun haɗin kai da zaman lafiya da abokin cin abincinsa. Ballantana ƙananan yara, amma sai ya ga su su biyar kowa da kwanansa. In ta zo zuba sai ta zuba musu kowa da nasa. A'a, ai wani baya shiri da wani, ai wani abincinsa shi kaza ne, ai shi wani baya son kaza, kowa da baya son kaza. In wani baya son yaji, sai a sa masa gabansa ba yajin. In wani yana son kaza, a yi ƙoƙarin a haɗa su, a koya musu su rinƙa yi a kan daidai. Amma yau ‘ya’yanmu haka ake? A'a, a'a, yanzu lalacewa ta kai ga wasu ba, ko ɗinkin sallah za su yi. Kawai sai a ce wai kowane yaro ya zaɓi irin yajin da yake so. Sai kuma a ce a ku biyu an muku iri ɗaya, ko uku an muku iri ɗaya, ko ku kaza da sauransu. Kuma ga wata masifa da ta damu mutane yau, mai mata uku, mai mata huɗu, kowace mata sai ta ce ga irin kayan da za a yi wa ɗanta na sallah. ‘Ya’yanka ne gaba ɗaya tare kuke tafiya idi. Amma abin ba maki, matarka ita take ƙayyade maka kayan da za ka ɗinka wa ɗanka. Kai za ka sayi yadin, amma ba ta yadda ‘ya’yanta su sa kaya irin na kishiyarta ba. Ka kashe kanka, ka cuci kanka, ka bari wata ta raba maka ‘ya’yanka. Iyayen da ka raba su iya haka za su ta tashi da fada a tsakaninsu. Ka hana wannan, ka ce ba aikinki ba ne, nawa ne. Yi musu iri ɗaya, wataƙila manyan a musu iri ɗaya, ‘yan ƙananan kansu ɗaya a yi musu iri ɗaya. Wannan ma wata tarbiya ne. Haka ‘ya’ya mata, su ma haka ake yi. Amma ya laita qaumi ya'lamun, ina ma da mutane na suna fahimta suna ganewa. Da kanmu muke ɗaukan diga, muke rushe tarbiyar ‘ya’yanmu, muna koya musu ɗabi'u na daban-daban wanda ba na daidai ba. Kuma ga rashin tausayi, kaga babba baya jin tausayin ƙarami. Idan yayi masa laifi ya rinka dukansa irin dukan da uba bai yi wa yaro ba. Kuma kana kallo, sai a ce to ya za a yi yayansa ne, sai kun bari ya kashe shi? A'a, wasu kuma suka ce a bari ƙaramin yaro yana zagin babba a gaban ubansa. Wata ran kai zai zaga wallahi. Ka bar ɗan ƙaramin yaro yana zagin yayansa da yake tsakaninsu akwai ƙane uku, huɗu, biyar. Yau ko shi yake bin sakaɗe, ya kamata ka bari yana zaginsa? Ko ka ji yaro yana Allah ya isa, ko yana zagin yansa, ko yana Allah ya isa uwarsa, uban yana gani. Duka wannan a cikin gidan Hausawa yana faruwa. Malam ɗa uwa ta da ke shi ya juya ya ce mata Allah ya isa. Ni kaiwa Allah ya isa ya ruga da gudu, shikenan zancen ya ƙare. Gidajen musu lalace, babu tarbiya, babu sani ya kamata. Da iyayenmu abin da suka koya mana na tarbiya, billahi al'azimu ba wai yayanka da gida ba, a'a, makoci ma ɗan makoci wanda ya girme ka baka iya kiran sunansa, yayawa ne ake ce. Kuma wannan shine abin da ya kamata mu koya wa ‘ya’yanmu. Duk yaro wanda yake gaba da shi ya ce mai yayawa ne, kada ya kira sunansa akai tsaye. Saboda za ka iya mutuwa alaji ka bar wannan yayan shine ubansu. Nawa ne babban yaya ya zama uba a gida? Nawa ne babban yaya shi ya aurar da wannan yara ‘yan mata ƙanana? Kana kabari ya rike iyayensu matan, ya rike yayan. In kuka bari aka rena shi, wa zai kula muku da gidan bayan kun mutu? Duka waɗannan matsaloli ne birjik a gidan Malam Bahaushe na lalacewar tarbiyyar ‘ya’yanmu. A al’adarmu ma ta Hausa Fulani ma mun batta, ballantana al’adarmu ta addini kam. Ba ita ake saurara ba, ba ita ake bincikawa ba. An waye gari yau ‘ya’ya su suke ba wa ‘ya’yansu iyayensu tarbiyya? Su suke cewa da su ku yi kokar ku yi, ya ku ‘yan uwana, ku koya wa ainihin ‘ya’yanku maganganu masu kyau, kuma kalmomi masu daɗi. Duk yaron da yake da wato baki kata-kata, baya da tsarki wajen magana, a ladabtar da shi, a hana shi fushul kalami, zance na alfasha, kuma a hana shi wato mu'amala da masu yin alfasha ɗin, a hana shi kada a bari. Saboda malamai suna cewa asalin fa kiyayen yaro da tarbiyarsa shine ka raba shi da Qur'anin usu. Wallahi duk inda kake kai ɗanka masallaci, duk inda kake zaman karatun Qur'ani da ‘ya’yanka, duk inda kake mu'amala da yaranka kana jan su jiki, in dai za ka bari suna alaƙa da ‘ya’yan maƙota marasa tarbiya, zancenka ya lalace. Ka daina barin ‘ya’yanka suna haɗuwa da yaran maƙota marasa tarbiya. In ba haka ba, wallahi za ka yi tarbiyyar shekara guda, a sati ɗaya ‘ya’yan maƙota za su lalata maka tarbiyyar ‘ya’yanka. Ke sa a shagaltar da su, a sama musu wurin wasa a cikin gidansu, kuma a karanta abokantaka da yara. Ya zama kowa abokinsa ne, a zo a kira wannan, yau wannan ya zo tafi da shi, wallahi za ka yi ta wahala. kana tarbiya ana rugurguje maka saboda shi yaro nan da nan fa yake koyan dabi'ar ainihin wato dan uwansa dan haka ya koyan uwana daga cikin abin da malamai suka karantar da mu shine mu kula da wannan abubuwa ga kamar haka na farko dai kada a koya musu hatta wato alfahari wajen saka sutura kada a koya wa yaro alfahari a daina sa wa nuna wa yaro kayanka yafi na kowa ko a sai masa abin da yafi na kowa tsada wannan ba daidai bane kuskure ne wallahi cewa suka hatta abinci a da din suna magana suka ce in an zo saka abinci da gurasa da miya suka ce yaranku ku daina zuba musu gurasa da miya kullun kullun gashi abin da suka faɗa yace lalle kada a sa masa kullun yana cin kubus saboda wata kila li Allah ya alafa al-idama fa yarahu kal hatimi idan ya saba da cin wato miya kullun gurasa da miya gurasa da miya to zai dauka dole ne cin gurasa sai da miya dan ranar da aka kawo gurasa ba miya sai ce ba a ci idan baka gane ba shan shayi da madara idan ka koya wa yaro kullun da ya tashi shayi da madara shayi da madara shayi da madara baka taba cewa uwarsa ta yi masa shayi sada bakin shayi ba ya ci da biredi ba to duk ran da ka bashi shayi baki zai tunkuɗe shi ne da kafarsa zai ce ya ba a sa masa madara ba ku kuke tarbiyantar da ƴaƴanku tarbiyyar da za ta gagare ku ranar da ka zo kai ritaya baka da albashi mai ƙarfi ranar da iyalai suka yi maka yawa ba za ka iya rike ƴaƴanka ba dan awwatuhumut tanaquma ka koya musu jin daɗi kullun da gorewa wallahi ya kamata a rinka koya musu cin abincin talakawa saboda ba lalle ne fa in kana da wadata dan kama ya zama mai wadata idan ƴa mace ce koya mata cin abinci nau'i-nau'i saboda budurwa ce ita za ta iya aure wata kila ta aure talaka dole ne ƴar mai kuɗi sai an kai ta gidan mai kuɗi to idan baka koya mata wannan ba duk da ta aure talaka to ba za a zauna lafiya ba auren mutuwa zai akwai amfani da yawa koya wa yara rayuwa ta khushuna daidai gurgurdu ba a ce a basu da yunwa ba ba a ce a basu a talauce ba amma a rinka koya musu rayuwa tana iya canjawa yau idan kai ne gobe ba kai bane yau kana dauka albashin 200 wallahi za a wayi gari an kore ka a aiki ko kai ritaya babu wannan kudin pension kuma an rike an je da biyan ka sai ya zama kana rayuwa ne da lallabawa sannan kuma malamai suka ce lalle a koya masa lokutan cin abinci kada yaro ya zama ko ina ko yaushe yana cin abinci a'a ana cin abinci karfe kaza ana ci karfe kaza ba a ci karfe kaza yaro ya tashi da wannan ta yanda kowani wuri ya je aka bashi abinci zai ce ni na ci abinci ko mutum namiji ne babba in ya saba ko yaushe yana cin abinci to nan bai zama lafiya gangan jikinsa likitoci suna faɗa wanda yafi kowa yawan ciwo a jikinsa mai yawan cin abinci ko yaushe baka da ka'ida kafi gama cin abincin ka koshi amma an baka sai ka daɗa ƙarawa kana ta caccanje yanayin system ɗin jikinka mai kwanka bashi yadda ka gina shi daidai sai system ɗinka ya tafi daidai ka canja to haka ɗan kama idan ka bashi kamar mace ce da kullun tana ba wa ɗa nono ai shi ma rashin tarbiya ne kullun nono duk inda ɗan yake tana ba shi nono da yaro ya yi kuka nono da yaro ya yi kaza nono shi kansa ba wa yaro nono akwai lokutan da ake bashi wannan duk likitoci suna faɗa addini ma tsari ne mai kyau to amma ya laita ranar da hajiya aka kai ki asibiti baki da lafiya ranar da wata larura ta samu kina nesa da yaro ranar da kike wurin mai gida kina kula da shi kina bashi hakkin sa wa zai ba wa wannan yaron nonon da kika saba kina bashi kullun kullun to wallahi hatta ba wa yaro mama iya wato matan mu a gidaje wallahi ba su iya ba mallam a makarantar islamiya mace za ta zo malamin islamiya yana koyar kai ta daga hijabinta tana dura wa yaro nono a gaban malamin islamiya rashin tarbiya rashin kunya saboda ba koya mata ba ko yaushe ba magana a gidan yini a asibiti inda ne tana bude maman tana ba da yaro nono in taro ake yin wani biki tana ba yaro nono to ranar da kika tafi wani guri ba ba huda ya zai ya sha wannan nonon da haka duk iyayenmu ya kamata mata a koya musu sannan kuma a koya wa a nuna wa yuqabbah inda alwalid kasratul akli a nuna wa yaro yawancin abinci aibu ne a nuna masa cewa yawancin abinci kamar dabba akuya ne kullun kanta a kasa saniya ne kullun kanta a kasa dabbobi su ne masu cin abinci da yawa da yawa da yawa da haka yaro ka a koya masa cin abinci da yawa yanzu akwai yaran da in yaro ya ci abinci ya ci abinci wallahi ya tashi ya dauki kwana ya mai da shi kitchen da zai yi saboda cikin ya cika wani yaro wai ya ci ya kwashe ce mama ci ye ni mana mama tumbure ni mana ba zai iya tashi ba saboda ba tarbiyyar cin abinci ba wa yaro abinci kullun kullun yana cika cikin sa shi ma illa ne malamai ne suka faɗa sannan kuma a koya wa yaro sa farin kaya yaro da yake tasowa a koya masa dinka masa farin kaya manzo Allah ya ce albisu min siyabikumul bayad fa innaha min khairi siyabikum, ku rinka sanya farin tufafi saboda farin tufafi shine mafi alherin kaya a cikin kayanku. Wa albisu ko wa kaffinu fiha mautakum, ku rinka yi wa mamatanku da suka mutu ma da farin likafali ku binne su. Wannan abu ne mai kyau. Sannan kar a koya wa yaro sa kaya mai kyalkyali da ainihin wato nuna alfahari, asyabul mulawwana wal ibris, kaya masu launi masu kyalkyali da daukan hankali. Wannan ba a so, saboda duk radda aka dinka masa ba wannan mai kyalkyalin ba, ya daga ya gani zai ce ba zai saka ba, to haka kuma zai tashi. Kuma duk wanda bai sa kaya irin wannan ba sai ya dauka ba mutum bane ba, bai cika ba. Duka wannan tarbiya ne. Sannan kuma lalle a nuna masa yin kwalliya da ado da ta wuce gona da iri kama ne da mata. Ai mata ne suke saka hoda, ai mata ne suke sa jambaki. Me yaro karami za a koya masa irin wannan ba daidai bane. Sannan kuma hana shi cakuduwa da yaran da suke yan gata. Duk uban da yake da tarbiya wa ƴaƴansa, ka dina barin ƴaƴanka suna shiga cikin yara yan gata waɗanda babu ka'ida akan gatan da ake musu. Wannan yakan sa yaro ya rena gidansu. Wannan yakan sa yaro ya ga ubansa bai masa ba, zai ga to ya shiri ga sa iri kaza, kuma ta abokinsa iri kaza. Hatta cin abinci a makaranta da suke yi, sai an kula. In ba haka ba za a gadan maka da kaskanci a gidanka, sai ɗanka ya ga cewa kai baka isa ba. Ko ɗanka ya zo yana maka da awar, sai ka masa abin da ya ga abokinsa yana yi. Da kuma daman hana ku at-tana'um, koya wa yara at-tana'um. Sannan kuma ku shagalar da yaran ku don karatun Alkur'ani da hadisi da tarihin mutane na ƙwarai, malaman Islamiyya. Ku rinka koya wa yara tarihin manya-manyan mutane don su tashi akan sanin mutanen ƙwarai. Ya ku bayina, bayin Allah, ku sani cewa lalle duk lokacin da yaro ya tashi akan ɗabi'u na ƙwarai, to a girmama shi. In an ga yaro yana halin ƙwarai, to a girmama shi. Kai a yi mai sakayya, nemo wani abin kyauta ka ce saboda wani ya yi gaskiya, ya wani ya yi tsintuwa ya kawo, wani ya kula da sallah, na ga baya fashin masallaci. Kai yau na ga wani a sahun gaba a masallaci, wani mun yi azumin Litinin da Alhamis, yau da shi ma muka yi. A bashi wata kyauta, a girmama shi tsakanin ƴan uwansa, a mutunta shi. Wannan yana ƙara wa yara himma da ainihin wato daraja, kuma yana sa su dage da halin ƙwarai. Idan yaro ya saba a cikin abubuwan da yake, ana samun yaron kirki, watakila ya dace Qur'ani, watakila yana zuwa Islamiyya, watakila yana biyayya, amma sai ya zo ya aikata wani abu a ranar, to kar ka canja kai ta dukan zan a lokacin. Ka nuna kai wannan bai dace da kai ba, bai kamata ba. Idan ya ai daɗa maimaita, sai a ce kai in aka ganka kana wannan abun fa, mutane za ka ji kunya. To idan ya ci gaba sai a ladabtar da shi, amma a ɓoye, ba a gaban abokanansa ba, sai a ce ana so ya ainihin gyara. Kuma malamai suka ce ku daina yawan zagin ƴaƴanku da aibanta ƴaƴa. Kullum faɗa, mai gida ya zama bai da aiki sai faɗa. Kullum bala'i, kullum balagira, kullum tsawa, ƴaƴanku kullum tsoronka suke ji. Suka ce wannan yuhawwana alaihi sama'al malama, zai sa yaron ya saba ma da jin faɗa. Duk yaron da ya saba da jin faɗa, kullum faɗa ake wa, ya san daman mai zaka yi ka zo faɗa ne. Zai ce wannan mafaɗacin zai zo. Shikenan ka gama faɗa, ka tashi ka tafi gun gobe ya maimaita. Wallahi koma takka ce, kullum ka sabar da ita kai zage-zage. Kai faɗa na rantsi da Allah sai na ci mutuncinki, wallahi sai na yi maganinki, wallahi ba zan yadda da wannan. To ka faɗa yau baka ɗau mataki ba, gobe ma ka faɗa, jibi ma ka faɗa. Sai ta ce gata ma haka za ka faɗa, kuma ba matakin da za ka ɗauka. To dabara ake yi, kada ƴan kalmominka na ƙarshe duka bayar da makaman naka gaba ɗaya. Kada uba ya saba kullum yana zagin yaro, kullum yaro kake wa faɗa da sauransu, bai da kyau. Ku ja ƴaƴanku jikinku su zama na kusa da ku, kar ku nisance su. Idan ka nesantar da ɗanka a kanka, wani ya ja shi kusa ya koya masa luwaɗi, wani ya neme shi ya koya masa halin banza, kaga ƴaƴanka sun fi sabawa da maƙocinka saboda ya fi tausayi ya fi jin ka yi. Wataƙila ba ka da lokacin ƴaƴanka saboda aikinka na ofis, ko ba ka da lokacin ƴaƴanka saboda kasuwarka. Na rantse muku da Allah, ƴan kasuwa, Allah sai ya tambaye ku akan tarbiyyar ƴaƴanku. Ka fita tun bakwai, ka fita tun takwas, yaranka sun tafi makaranta, baka dawowa sai dare yaranka sun gama sun kwanta. Kullum baka da asabar, baka da ladi. Wai kai kam in ka je wajen Allah me zaka ce masa kan tarbiyyar yaranka? Dan asabar da ladi, dan weekend, dan ranar juma'a da ake bari a zauna da yara, mazan su da matan su, ƴan kasuwa mu wasu da yawa ba sai. Kun bar wa mata su suke tarbiyyar ta muku da yayanku. Shi yasa yayan duk suka fi karfin matan. Shi yasa tarbiyyar ta gagara. Shi yasa uba zaka ga bai da wata alaka da yayan, saboda bai girma tare da su ba. Yanzu ƴarka budurwa za ta tashi, girma ya zo mata, wani ya zo yana neman ta, sai shekara uku yana hira da ita ba a gaya maka ba. saboda me baka saba da ita ba ba ta zuwa falanka ta gaishe ka baka kiranta ku unguwa tare baka yin hira da su baka komai ka kori ƴaƴanka ƴan mata sai iyayen su mata ne shi yasa yara ƴan mata yau iyayen su mata ke iya sarrafa su wai mutun ya haifiya wai ba zai zauna da ita ya ga mata me kike so me baki so ba wannan kuskure ne a tarbiya wannan ba daidai bane in dai ka yadda mata ka tana da rauni yanzu ya kamata ka bar mata tarbiyar ƴaƴanka gaba daya in dai ka yadda mace mace ce ya kamata a ce ƴaƴanka sai zancanta kawai suke ji to akwai ƴaƴan da wallahi mallan sai dai zancan uwar su suke ji dan Allah ya uwana ku yi kokari ku kiyaye ku kame wannan zai taimake mu a rayuwar mu sannan kuma a koyawa yara almashi wal haraka motsi da tattakawa da motsa jiki da tsalle tsalle wannan yana da tasiri wajen gina kwakwalwar su kaga yaro yana da basira kaga yaro yana fuskar abu yana ganewa sannan kuma yaro ba zai tashi kasalalle ba amma duk yaron da aka saba masa hutu kullun yana kwance kullun karkashin fanka kullun karkashin AC kullun kwanciya kullun jin dadi to haka zai girma a lalace zai zo ya aure ya ta kwanciya wa matarsa a gida baya fita kuma duk inda za a je ai kazarkazar a nema ba zai fita ba idan akwai inda ake wahala a je ai wallahi wani attajiri ya buga wani misali a kasan nan mai kudi ne attajiri mala billahi azim ka san yaye wa yayansa duk wukiyar sai yace ku tafi ku je ku yi dako a shago dako suna ganin su yayin alhaji ne da su ake sauke katan ake dorawa idan kwastoma ya zo ya sai kaya sai ce ku dauka ku kai masa mota ya kiyasa su a cikin manyan yara saboda yace haka ni ma nayi na zama wane yace idan na koya musu da naqum da jin dadi ba san wannan ba ku san wahala ba ranan da Allah ya jarrabe su za a sha wahala kuma kannan su za su sha wahala wallahi malamai cewa suke hatta shimfida mai laushi gashi duk a gaba na a rubuce yake wallahi a cikin littafi shimfida mai laushin gaske kar a koya wa yaro kwanci akan shimfida mai laushi yace ku duk suka ce ku rinka shimfida wa yaran ku katifa mai tauri saboda su samu karfin gaba ka je ka tambayi likitan ka zai gaya maka da mai kwanciya akan katifa mai laushi a cikin ku mutane da mai kwanciya akan katifa wanda take mai tauri wa yafi lafiyar gaba mai kwanciya akan katifa mai tauri kamar dutse shi yafi lafiya shi yafi karfin kashi shine ba zai samu ciwon baya ba shine ba zai samu ciwon kafada ba to hatta yara kanana shimfidar yara kuwa shari'a ta koya mana wace irin katifa zamu shimfida wa yaro mai tauri saboda ya samu karfin gaba ya zama yana da kwari kare ya zamanto wallatacce wanda yake bai da abin nan baccin rana kada uwa ta bar yaro ya zama yana dabi a baccin rana kullun bacci kullun bacci suka ce kasratun nawmi manzo Allah ya ce yurisul kasala yana sababbar da kasala amma kuma da daddare a barshi ya huta ya samu hutu saboda ya je makaranta yayi ayyuka tunda an ana shi bacci mai tsawo da rana to a barshi da daddare kuma ya huta sannan suka ce daga cikin abubuwa masu muhimmanci ku daina barin yaran ku suna karban wani abu a hannun abokanansu yaro kullun yaje ya dauko miki wani abu kai ka maka yace ai abokanansu suka bashi to kai yaushe ka bayar kenan an waye gari ka koya wa danka roƙo kullun hannunsa a ƙasa yake malamai suka ce ku nuna wa ƴaƴanku al-yadul ulya khairun min yadis sufla hannun sama shi yafi hannun ƙasa mai bayarwa shi yafi mai karba amma duk lokacin da uba ya bar ɗansa kullun ya karbo a jakarsa yau ga alawa a jakarsa yau ga kaza yau ya karbo kaza yana bin makota yana karba wannan kashe wa yaro zuciya ne kuma nuna masa mutuwar zuciya ne sannan a hana yaro yawan surutu illa ne duk dan da ya zama kaka ya shiga layin as-sarzaruna al-mutashaddiquna al-mutafahhiqun da annabi ya magana akan sifar yan wuta masu yawan surutu malamai suka ce akwai wanda magana da ya kamata a yi ta a shekara in ya zauna a sati ɗaya zai zube ta gaba ɗaya aibu ne yaro ya zama yana da yawan surutu yana yawan maganganu wannan illa ce a cikin ainihin wato tarbiya sannan ku koya wa yaro kar yayi magana sai an bashi dama kada manya suna magana yaro yana sa baki a'a ko manzon Allah sai dai koya wa yara kabbir ko magana za su ce kai bari babba yayi to idan akwai babba da karami a ciki a nuna masa ya kula da babba idan iyaye suna nan kada yaro ya sa baki sai an bashi dama ko a cikin abokanansa ne a nuna masa sai an yi magana yayi magana ko sai an bashi dama sannan ya bada ansa kuma a koya masa kyakkyawan saurare yaron da duk ake masa magana baya saurare yana wasa zai masa illa idan ya je makaranta ana karatu bai rage da saurare ba ana karatu yayi shiru amma zaka yana wasa da biro ana karatu yayi shiru amma yana bude budan jaka saboda daman iyayensa ba su koya masa husnul istima' ba kyakkyawan saurare kenan yaro tun yana tashi sai a ce kai baka ji ana magana ba kai shiru idan kaga wani yana magana kai shiru ko me wani yake faɗa ka saurara ko radio ake ji a ce yayi shiru ko kai ne kai magana ce meme ta abinda na faɗa to daga nan zaka gane yaron ka yana da basira ko bai da basira duk yaron da idan ana magana baya saurare to ko an aike shi shirme yake duka fa wannan tarbiya ne da ya kamata mu yi ba sai mun biya kudin makaranta a wata makaranta ko kuma lalle malaman ku na boko ba lalle su koya musu ba sannan ku koya yaro girma mu na gaba da shi idan babba ya shigo guri yara suna kan kujera a ce duk su hauka kasa ana zauna a falo sai ga babba ya zo abokin ka ko kanin ka ko yayanka ko mahaifiyarka a ce duk su sauka ai mu ne a ce yau kana zauna a kujera yayanka suna zauna a kujera abokin ka ya zo kujera kujera tare ba daidai bane aka ce a mai da su sai su zauna a kasa sannan a koya musu gaida manya karka koya musu rashin gaisuwa gais duk uban da ya bari yayansa ba sa gaishe shi to ko wallahi ba za su gaida wani a makaranta ba ba za su gaisa wani a masallaci ba uwarka da ta haife ka idan ta zo gidanka wallahi yayanka ba za su je su gaishe su ba yayanka in yazo ba san waye yayanka ba za su ba shi girma kai kana cewa yayin fa da zuwa yayanka kuma suna kallon su suna zare masa yi daga nan ake gane aibin mu da laifukan mu a cikin tarbiyar mu a cikin gidajen mu dan Allah mu koya ayan mu wannan sannan kuma yana cikin abin da yake mai kyau a wato mu kula da shi idan yaro ya kai shekara 7 to amurce shi da rinka yin sallah maza Allah ya ce muru auladakum bis salati lis sab'a duk yaron da ya kai shekara 7 a ce wane tashi kai sallah ko kuma aje da shi masallaci ko a ce sallah suka ce kanana wanda ba su kai shekara 7 ba ba laifi bane idan ana sallah ko a gida a koya musu rinka yi tare kai karkarmar yarinya koya mata suka yi jabi tana bin kowace sallah baka da damuwar da ka mutu yayanka za su ci gaba da sallah insha Allah sannan a daina barin yara suna zauna ba kowa ba tsarki yaro kurin ya shiga bandaki ya fitsari bai yi tsarki ba suka ce lillahi ta'awwadu alai saboda kasu saba duk dan da ya saba zama ba tsarki to ko ya girma in ya je kasuwa sai ya tsuna fitsari a bandakin kasuwa kurin bai zai tsarki ba haka zai ta zama wandan su duk a jiki to waye koya masa ubansa sannan kuma a koya a tsoratar da yaro ƙarya a tsoratar da shi haƙinci idan ya zo balaga aka ga alamar balaga ta bayyana to a ringa dora masa wasu ayyuka na manya kai rike wannan kai dauki makullin mota kai je ka goge kaza kai je ka kaza baki sun zo shigo da su je ka bude musu guri gyara musu falo ma'ana ya fara girma to a fara nuna masa aikin manya kage yanzu dan karamin yaro ai ba za ka bashi makullin mota ai kaza ba ba za ka ce je ka shigar da kannanka kaza ba ba za ka ce wani abu na girma a rinka nuna masa aike shi wani guri wajen abokinka je ka kai wa Alhaji wani kaza me na gaya ma kaza to in ka je kai kaza kuma ka dawo karfe kaza idan ka je makaranta kai kaza a koya masa iya magana a koya masa ya tashi ya rinka yi kannan sa fada yaya ake kaza ake kaza wannan duk idan yazo balaga a koya masa sannan abinci ya koyan wani lalle wajibi ne iyaye ku koya wa ƴaƴan ku wani irin abinci za su rinka ci saboda abinci magani ne daga cikin iyaye da yawa akwai wanda suke lalata rayuwar ƴaƴansu akan nau'in abinci ba sa binciken wani irin abinci ya kamata a ciyar da yaro in kai babba komai kana iya ci kakka bari ba takka tana dafa wa yara komai tana zuba wa yara komai an lalata yara in shayi aka samu sai suga yayi kau in dan wake aka samu sai suna tsuntan dan wake a cikin mai in nama aka samu sai ya cika kwano in yayi kaza in yayi kaza lalala wannan ba daidai bane kuskure ne a dora su akan abin da yake na daidai kuma a ba su abinci mai lafiya likitoci duk sun yi rubutu yaro jariri mai ake bashi hatta madara wacce ake bashi yaron da aka yaye shi ya fara cin abinci mai ake bashi al'ada mu ma akwai sannan kuma a wurin likitoci ma duk akwai dan haka abin da ake so yaro ya zama yana da lafiya ba mai yawan ciwo ba da yawa za ka danka ana ta kai shi asibiti abincin da uwarsa ce take bashi bai dace ba ko ita kanta a matsayin ta na mai shayarwa komi harbati komi ci take yi in ta ci sai ya lalata cikin yaron yaron kullun yana ta fama saboda ba a samu tarbiyya ta abinci ba shi ma wannan wani karatu ne mai zaman kansa sannan a nuna masa akwai lalle mutuwa mai yanke dukkan wani jin daɗi kuma mutuwan nan tana jiran kowa da kowa mai hankali a cikinmu shine wanda yayi wa kansa tanadi na lahira Sali ibn Abdullah Tusuri yace wata rana ina shaida muku cewa ina yin sallah ina kallon kawuna yana sallah ni ma din sai nazo ina koyo ina yin sallah sai wata rana Sali ibn Abdullah yake cewa kawunsa ya ce da shi kai ka rinka tuna Allah fa yana karami sai malamin Sal din sai yake cewa ya zan tuna Allah sai ce to ka rinka fada a zuciyarka kada harshen ka yi motsi a zuciyarka ka rinka fada ka ce Allah yana tare da ni Allah yana kallona Allah yana ji me nake yace ne ta fada haka iya kwanaki sai na dawo gurin malamin sai shi ji kai ta maimaitawa sai kai wata kaza kana yi yace ne tai haka sai da ne shekaru yace wallahi sai abin ya zama jikina kawai sai naga ashe tuna Allah shine mutum ya rinka gaya wa kansa Allah yana tare da shi Allah yana kallon sa Allah yana kaza yace da haka na samu rayuwa har sai da nazo kullun ina azumi ina qiyamul layli kuma sai naga cewa ni bazan iya saba ubangiji ba tabaaraka ta'ala yace ina yaro dan shekara 6 tunda kawuna ya koya mun kawai naje na haddace Qur'ani shekara na 6 ko shekara na ainihin 7 sannan kuma ya zaman to rayuwata ina cin abinci ne na daidai gurgudu ba na alfahari ba ya ku yan uwana ku gaskata Allah akan ni'imar da ya muku na kulawa da yayanku Allah zai gaskata ku ku kiyaye ubangiji ku kiyaye yayanku Allah zai kiyaye muku yayanku wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah lalle Allah ya ce alladheena aamanu qu anfusakum wa ahliikum naara ku kiyaye kawukanku da iyalanku daga wuta wa quduhan naasu wal hijaara makamashinta mutane ne da duwatsu ka tuna wannan yara ka tuna wannan rana ka tuna wannan yaya iya yawan haihuwarka iya yayanka iya wani abin da ka tara wallahi iya tambayan da ubangiji zai ma da haka kowa yayi kokari ya sauke hanzarin sadakanin sa da ubangiji yayi abin da malaman musulunci suka ce ayyukan tarbiyyar yaya in ka mutu sai ayyukan su zama masu sadaka jariya dan kai je masallaci yana sallah ana kai maka lada kana kabari dan kai rinka azumin nafila bayan ka mutu ana kai maka kabari dan kai zama mai aikin alkhairi ana kai maka kabari babu abin da yafi wannan alkhairi ya zaka hada wannan da wanda ya bar dansa ya zama bala'i a cikin al'umma dan kai zama masifa a cikin al'umma dan kai zama sharri a cikin al'umma dan ka baya ji tsoron kowa dan ka baya iya masa magana kai ma yau an waye gari ba ka iya dan ka magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qumu ila salatikum yarhamukumullah